أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينواء مسلمي الأمة أن محمد صلى الله عليه وآله مناقودي والله سبحانه وتعالى da ya sake tara mu a cikin wannan shirin namu na hukunce-hukuncen addinin musulunci, yani fiqhu na Ahlul Bayt salamullahi alaihim ajma'in. Na je mun muka alkawari cewa a wannan saduwa da za mu yi zance akan ihtiyati da bambanci tsakanin ihtiyati wanda yake wajibi da wanda yake mustahabbi. Na ji farkon abin da za mu yi zance a kai cewa dukkan ihtiyati da yake muna ganinsa a cikin risalar amaliya na manyan malumanmu maraji'anmu ya kasu kashi biyu, imma ya zama ihtiyati wanda yake wajibi ko ihtiyati wanda yake mai mustahabbi. To, ya za mu yi mu bambanta tsakanin wannan ihtiyati guda biyu. To, ina ji abin da za mu yi sa'ayi kenan mu tabbatar da shi a wannan haduwa namu. Na farko, za mu yi zance kan ihtiyati a kan huskoki guda biyu. Na farko, yaya za mu yi musan ihtiyati kuma mu rarraba tsakanin wanda yake wajibi da wanda yake mustahabbi. Sa'an nan kuma agun aiki, idan muka zo agun aiki, menene wazifanmu a gun wannan ihtiyati guda biyu, mustahabbi da wajibi? Farko, abinda ke rarraba mana tsakanin wannan ihtiyati guda biyu shine ihtiyati wanda yake wajibi shine ihtiyati wanda yake mai bashi tare da fatuwa, yani marji'i bai fatuwa akan wannan mas'ala ba. Sannan ihtiyati mustahabbi shine ihtiyati wanda yake tare da fatuwa. Wannan lamari na farko kenan. Akan haka, idan mujtahidi a cikin risalansa yayi fatuwa, sa'an nan kuma yayi horo da ihtiyati, wannan ake ce masa ihtiyati mustahabbi. Yani yayi fatuwa ya ce wannan abin an yayi, amma ihtiyati kaza, to wannan ana ce mai ihtiyati mustahabbi. Amma idan mujtahidi ko marji a cikin risalansa bai yi fatuwa ba, tun daga farkon fatuwan da zai yi ko mas'ala da yake so yi magana a kai, ya ce ihtiyati a cikin wannan mas'ala, yani bai fatuwa ba, kawai ya fara da ihtiyati ne, to wannan shine ake ce mama ake ce masa ihtiyati wanda yake mai wajibi. Misali za mu kawo akan ihtiyati wanda yake mai mustahabbi. Masalan, muna da wankan janaba ya kasu kashi biyu. Muna da wankan janaba da muke ce mai ghuslul tartibi da ghuslul irtimasi. Abinda muke nufi da ghuslul irtimasi akan sa za mu kawo misali shine me wanne yake mai yana da janaba zai shiga a cikin ruwa, shiga so daya gabaɗe zai shiga cikin ruwa, shi muke cewa mai ghuslul irtimasi, yani ya shiga cikin ruwa so daya gabaɗe, kamar mutum kogi ne mai gudu, ka shiga cikin wannan kogi so daya dafa daya, shine muke cewa mai ghuslul irtimasi. To, wannan ghusl irtimasi wani lokaci mutum zai shiga cikin ruwa ne, zai shiga cikin ruwan ne kadan kadan, yani zai sa kafansa yana shiga kadan kadan ruwan na zuwa sama har ya kai mai zuwa ga mai samansa. To, marji ko mujtahidi zai maka fatuwa ce wannan ba laifi, idan mutum yayi wannan wanka da wannan sura wankansa ya inganta. Amma zai ce maka ihtiyati shine ka shiga ruwan so daya gaba daya, wannan shine ihtiyati. wannan ihtiyati mustahabbi ne, yani idan mutum kai kame ka ihtiyati wanne yake mai mustahabbi. Misali da ihtiyati wanne yake wajibi shine mai idan mutum kai ba kayya cewa zaka ba wani talaka sadaka, wani talaka sadaka ka ayyana shi kafin ka bashi sadakan sai ba duniya, to anan suka ce ihtiyati wanne yake wajibi, wannan sadakan da kace zaka ba wani to ka ba magadansa, tunda dai ba kayan da kai wani kace zaka ba, to lokacin da zaka ba shi sadakan ko ba shi ya bar duniya ya koma ga Allah. To ihtiyati wanne yake wajibi shine me ka doki wannan sadaka ka ba magadansa, wannan shine me huska na farko da zamu rarraba tsakanin ihtiyati wanne yake wajibi da ihtiyati mustahabbi. Huska na biyu shine ihtiyati wanne yake mustahabbi, muqallidi da yake taklidin wannan mujtahidi da ya fatuwa da ihtiyati wanne yake mustahabbi, dole ne wajibi ne yayi aiki da wannan ihtiyati, ko yayi aiki da wannan ihtiyati tare da fatuwan da mai wannan marji'in yayi fatuwa akai. Kamar yadda muka shiba misali cewa ghusli wanne yake mai irtimasi, wanda zaka shiga cikin ruwa mai so ɗaya daf'a daya, in ka shiga mai bitadiriji yani kadan kadan jikinka na shiga cikin ruwa suka ce ba laifi, amma ihtiyati mustahabbi ka shiga so daya, to wannan in ma kai aiki ka shiga cikin wannan ruwan so ɗaya gaba daya, ko a'a kai aiki tare da mai fatuwan da aka yi da ihtiyati, wannan shine ihtiyati mustahabbi. Shine bambanci na biyu tsakanin ihtiyati wajibi da mustahabbi. Amma ihtiyati wanne yake wajibi, muqallidi yayi aiki da wannan ihtiyati ko a'a yayi koma zuwa wani mujtahidi daban akan wannan mas'ala ya duba shi me ya fada, sai me aiki da zancensa. Amma kamar yadda muka fada a farkon shirinmu shine ya koma zuwa ga me wanne yake me shine me yafi kowa sani. Bayan wannan zance, zancen da zamu yi ƙarshen mas'ala da zamu yi a yau shine bambanci tsakanin hukunci da fatuwa. Abinda muke nufi da hukunci shine idan marji'i yayi fatuwa shi hakimu shari'i shi kuma yayi zance kan wannan lamari, menene bambancin tsakanin hukunci na hakimu shari'i da me fatuwan da marji'i zai yi? Na farko menene fatuwa awwalan, sannan nan menene muke nufi da hukunci na hakimu shari'i? Naji fatuwa shine a cikin me halshin nan na fuqaha'u suna nufi da shi hukunci shari'a, wanne yake me faqihu zai yi bayanin sa. Misali a cikin raka'a na hudu na uku da hudu a cikin sallah kakai tasbihat so daya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, so daya ya isu, wannan shine fatuwa. Ko mujtahidi yayi fatuwa ya ce idan ya zamana yin azumi zai kawo maka wani mas'ala a cikin jikinka, zai kawo maka me wani dangarda a cikin jikinka, to wannan azumin bai inganta ba. Ko yayi fatuwa ya ce lokacin da mai sayayya za a tuce shi a cikin sayayyan da yayi, to yana da haƙƙi ya walwale wannan mai kasuwancin da ya yi. Shi ne mutum ana sai da abu masalan dala daya, sai wani ya sayar maka shi dala 20. To kana da haƙƙi ka walwala wannan mai aikatacceniyan tsakaninku. Wannan shi ne misali na fatuwa. Amma menene muke nufi da hukunci na hakimin shari'i? Shi ne hukunci da yake na shari'a. Amma wannan zai muna bayanin wannan hukunci a waje mu gansa jiki, ko ya bayyana muna bagiran wannan hukunci, ko lokacin wannan hukunci. Shi ne mai hakimin shari'i. Kuma ya kamata mu yi aiki da wannan hukunci saboda mai maslaha. Misali, idan hakimin shari'i ya ce muna rana kaza shi ne mai farkon wata, to ya kamata mu lazimci wannan hukunci da ya yi. Ko ya yi hukunci a kan mai wurin karban zakka da humsi da ire-iren wayannan lamurra, ya kamata mu lazimci wannan hukunci. Ko ya ba da umarni cewa a sayar da mai kaya ko arzikin wanne yake mai ya boye kaya da yake mutane suna bukatansa. Ba da mai hali wannan mutum ya ba da mai izini a sayar da kayansa ba, hakimin shari'i ya ba da wannan mai hukunci da wannan umarni. Ko ya ba da hukunci da za mai tabbatar da mai haddin Ubangijin Allah, hududullah, ko mai ladabtar da wayansu mutane, duka wannan hakimin shari'i ya ba da mai hukunci. Ƙarshen zancen da za mu yi shi ne, idan aka samu sabani tsakanin hukuncin da hakimin shari'i ya yi horo a tabbatar da wannan hukunci da fatuwan da mujtahidi ya yi, to wannan menene wazifanmu? Ina ji ana wannan tambaya sau ɗaya, amma idan muka duba tarihi na fuqaha'u na makarantar nan na Ahlul Bait salamullahi alaihim, tun lokacin gaiban nan na Imam Zamana ajjalallahu ta'ala farajahu sharif har zuwa wannan zamani da muke, ba mu ga wani sahabani tsakanin hukuncin da hakimin shari'i zai horo a yi da fatuwan da wani marji'i zai yi kan wani mas'ala ba. Alhamdulillah ba mu samu wannan tangarda ba. Amma idan ya zama na wani lokaci an samu mai sahabani tsakanin hukuncin da hakimin shari'i zai yi da fatuwan wani mujtahidi, lokacin za mu kaddamar da hukuncin da hakimin shari'i zai fada. Misali, idan mujtahidi ya yi fatuwa ya ce ba laifi mutum ka boye kaya wanne yake mai binci ba, abin da yake ba abinci ba, mutum kaya ka boye kowane lokaci kaga dama ka sayar, sai hakimin shari'i ya ce a'a, komi da yake mai ana bukatansa, sawa'an abinci ne ko ba abinci ba ne, kowa ya fito da shi. To lokacin sai mu bi mai abin da hakimin shari'i ya fada, sabili da yasa hakimin shari'i yana duban maslaha gaba ɗaya ne. La'alla wannan kayan da aka boye zai kawo mai tangarda da matsala a cikin lamurra na tattalin arziki na daula ta musulunci, ko zai sa mutane cikin mai sanani da ya za mu yi, to lokacin za mu kaddamar da mai abin da hakimin shari'i da horon da ya yi a kan mai fatuwa da mujtahidi ya yi. A kan haka za mu ga manyan malumanmu suna fada a cikin risalansu, suka cewa bai yi mutum ka walwale hukuncin nan na hakimu shar'i, wanne yake mai ya tara dukkan shar'oti na fatuwa, hatta wani mujtahidin ma ba zai yi walwale wannan hukuncin ba, sai dai a sura daya, idan muka fahimci cewa hakimu shar'i ya yi kuskure a cikin wannan lamari. Misalan, idan hakimu shar'i ya ce gobe ne farkon watan Ramadana, sai da muka yi bincike muka ga hakimu shar'i fa labarin da ya kai masa da dalilin da aka basa akwai kuskure ciki, to lokacin me ba wajibi kanmu ba ne mu yi aiki da shi. Ina ji a yau ne za mu kare wannan bayani da muka fara a ƙarshen wannan unwani, sanin hukunce-hukunce. Ina ji gobe Allah da ko sabon saduwa da za mu yi zance a kan sarki, yani shi ne tahara, za mu fara zance a kan ya mutum zai yi sarki da ire-iren wayannan lamura. Hada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.